الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البداء العجب العذاب، وصانه من شين اللحم وبروء المحو وكل ما يستراب. وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا، فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه، وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukri yabo da godiya sun tafi ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka, yammacin talata 11 ga watan Ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 443, wanda ya daidai da 12 ga watan Afrilu shekara ta 2022. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yattarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center, wacce take yau da jihar Adamawa, tare da iyayenmu da jagororinmu da ƴan uwa da abokan arziki, domin ƙoƙarin raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji da ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so a raya rayuwa da su, sannan musamman a wannan wata mai albarka. Ƙoƙarin fahimta littafin Allah subhanahu wa ta'ala da mudaratarsa da karanta shi. Ya Allah, bishi mun haɗu a ɗaya daga cikin takunanka, mun haɗu domin ƙoƙarin fahimtar littafinka da sauraron saƙonnin da aka taskance a wannan littafi mai albarka. Kari guzurin mutu da yawa, guzurin ilimi, guzurin fahimta, duka takaitattu ne ya Allah, amma al'amarka da jin kanka ba su da iyaka. Muna roƙonka ka yalwata mana fahimta, ka sanar da mu abin da ba mu sani ba, abin da muka sani kuma ka ba mu ikon aiki da shi ya Allah. Kafin mu ci gaba da tambayoyi, maka bayan karatun yau a ɗan yi haƙuri don jin daɗi, so za mu ɗan yi manage ne dai insha Allah. Wannan ya ce: assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Alan dan Allah, menene hukuncin matar da take addu'ar aurenta ya mutu? Mace ce kenan ko namiji? Allah wannan tambayar kuma addu'ar auren mace ya mutu, ko kuma wani ne ya haɗu da wata mai damutsa mata azo ta take mantar da shi ina ne gaba, ina ne yamma? So wannan halin sai ya sa ya fara jin cewa gara ya rabu da ita. So wani lokaci mutum zai so a ce dalilin rabuwan ba daga wajen shi ya samu asali ba, so sai ya ta addu'ar Allah ya kawo dalilin da zai sa ta rabu. Ko kuma ita matar, saboda rashin jituwar hali ko wata matsala ta rashin fahimtar juna ko wani abin da kila ba lallai ta iya bayyanawa a cikin zuciyarta, ta iya bayyanawa a bayyane ba, amma yana nan a cikin zuciyarta, saboda irin waɗannan dalilan sai ta ji cewa to me zai hana tunda Allah majiruwan bawa ne, kawai bari ta kalli gabas, ta roƙi Allah cewa Allah ya raba matar aure da take tsakaninsu. Wannan dalili ne ko ba daidai ba ne? Abin da ya fi zama daidai baiwar Allah ko bawan Allah, ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya juya yanayin mana. In dai ka yadda ko kin yadda Allah zai anshi addu'arki, kina kyautata zakan Allah zai ansa miki. To maimakon ki yi negative addu'a, me yasa ba za ki positive addu'a ba? Negative addu'a ma'ana addu'ar da za ta kawo ci gaba, addu'ar da za ta haifar da dame ido, addu'ar da za ta haifar da alkhairi. Maimakon aure ya rabu, sai a yi addu'ar Allah ya canza halin mijin idan shi ne yake da matsala. Kuma ina jin ba ki hasinta a cikin zuciyarki, to ya Allah ka sanya min ƙaunar shi. Shikenan an samu cikakkiyar yanayi. Ina ganin wannan addu'ar ai kamar ta fi albarka, ta fi muhimmanci fiye da addu'ar Allah ya raba tsakani. Dalili shi ne addu'ar Allah ya raba tsakani ba lallai ta ba ki lamuni da ashwarin cewa za ki samu wanda ya fi mijinkin da kike korafi a kai, ko kuma kike ganin babu fahimtar juna tsakaninku ba yanzu. Saboda haka a mataki farko abinda ya fi shi ne ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauyi na alkhairi, ya canza yanayin da ake ciki. Kuma a maimakon ka roki Allah auren abin nan a samu rabuwar aure tsakaninka da iyalinka misali, to ka roki Allah ya daidaita tsakani, ya kawo fahimtar juna. Ina ga wannan yashi Allah subhanahu wa ta'ala ba abinda ya gagare shi ma baina shafati ainin wanti ba hati ha yuqallibu Allah min halin ila hali, kamar yadda mai hikima yake cewa ma baina farfati ainin tsakanin tsaftawa da bismillah, kamar yadda Hassan Bahaushe yake cewa tsaftawar ido wanti ba hati ha tsakanin rufe ido da budewa dan wannan period din, to yuqallibu Allah min halin ila hali, ya isa Allah ya canza yanayi daga mummuna zuwa kyakkyawa. Ba haka ba, saboda haka da ake samu na rashin jituwa tsakanin ma'aurata a cikin awa ɗaya, a cikin awa biyu, a cikin yini ɗaya, idan Allah ya so sai wata kyakkyawar iska ta kaɗa mai ƙanshi ta juya yanayin, sai kaga an kuma ana ƙaunar juna, ana son juna, ana ma juna fatan alkhairi. To amma inda halin zai yi muni da yawa har ya kai yanayin da zaman ya yi kunci da yawa, fahimtar a tsakani ta yi karanci, har ya kasance ana tauye ma juna haƙƙi, tauye wanda ta wuce yadda ake tunani, to ba laifi ba ne a wannan yanayin ki roki Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ka ga halin da nake ciki, Allah ka canza min da abin da ya fi zama alkhairi a gare ni. Sai dai yanzu ba zo maganar ka raba ni da wani ba. Allah ka zaɓi min abin da ya fi alkhairi. In alkhairin shi ne ki ci gaba da zama da shi, sai Allah ya sanya zaman ya ci gaba, amma a kyauta da yanayi. Idan kuma ba alkhairi ba ne, Allah ya kawo yadda za a rabu cikin mutunci, cikin girmama juna. Wannan shi ne ita cikin addu'ar da matar Fir'auna ta yi, wani jini min Fir'auna wa amalihi wani jini min alƙawmin zalimi. Lokacin da aka ga cewa ta bayyana Fir'auna da shi da shari'a, sai dai kawai ya ji a kunne, amma zai wuya ya samu karɓan haskin gaskiya. To a daidai wannan lokacin kaga sai ta nemi Allah ya kubuta da ita daga rayuwa tare da Fir'aun. Ina mai tambayar addu'ar alkhairi, Allah ya zaɓa mashi ko ya zaɓa mata abin da ya fi zama alkhairi. Wannan kuma ya ce assalamu alaikum, wa alaikum salam, malam ina muku fatan alkhairi, kai ma haka da sauran al'umma baki ɗaya, ta ce ina muku fatan alkhairi. Malam wani ga cikin ɗan uwa ya ce in isar maka da saƙon barar addu'a domin yana cikin matsaloli, Allah biya masa buƙatunsa, Allah ya yaye mana dukkan damuwarmu gaba ɗaya. Kuma ni malam a sani a cikin addu'a aure nake so, amma abin ya gagara, duk lokacin da na yi yunkurin aure sai abin ya lalace, hakan har sau huɗu kenan abin yana faruwa. Yanzu haka yarinyar da nake tare da ita ma ta fara min kauce-kauce. Ba ka iya aikawa da samun attribute ya bude go sai akwai irin da naji ma har ka zo a gushe sai akwai wannan mabutin buɗe zuciyar wanda ita matar ko yarinyar ba ta san ma ya ake za ka samu mabutin ba sai dai ta ji ka a cikin zuciyar ka yake amma majalisin Qur'ani ne ba karatun soyayya ba ban sani ba ko dai ba na daga cikin waɗanda Allah ya kira mu aure ne a nan duniya Allah sarki bawan Allah sai ka haƙura ka yi burin yin kenan kan dan Allah ya sani a cikin addu'a bawan Allah ka ci cikar ma Allah ka zo ka roƙi Allah alkhairi babu mamaki a ilimin Allah da an bayyana maka waɗancan matan guda hudu da baka samu ba abin da ke cikin aurenka da su da ka gode ma Allah ya Allah na gode maka da baka kaddara aure su ba Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun bawan Allah kullun abin da Allah ya kaddara maka dauke shi da hannu biyu ka ce Allah na gode maka kila godiyar da zaka yi yanzu ita zaka kafo maka wani babban reshe mai ɗayan itatuwa na albarka kun fahimta so nawa mutum zai so abu kamar ya mutu amma da shi ya ce ya gode ma Allah ya Allah na gode maka da baka bani ba so waɗannan matan da ka so ka aura kaga a zahiri kai kake cikin cewa alkhairi ne gare ka babu mamakin zamantakewar ka da kai da su ba lallai ta yi daɗi ba so wannan da ta fara maka kauci sosai ita ta biyar ɗin kenan ita ma babu mamaki ba lallai ta zama alkhairi ba to amma kuma bari mu hango wani bangaren kuma kai ma sai ka dawo cikin mu'amala da yadda kake da yadda kake hulɗa da su sai matsalar a cikin ka take sai a san duba wani ilimi daga yanayin yadda yake magana taushin lafazi wani yanda yake hura hanci da nuna tsada su kuma bayan Allah nan zukatun suna da taushi ba ka san mai ɗage kai da yawa ko ba haka ba kila wani abu da yake tare da kai wanda shi ne dalili shi ma ka lura ta abin nan ka dawo da tunaninka cikin gida kenan idan akwai wani ɗan rami ko ta ƙofa sai a toshe ina maka fatan alkhairi amma ka ka yanke kauna da gafarar Allah in Allah ya saki ka samu auren a nan kuma za ka samu hurun ain din in sha Allah ko kuma al-hurul ain din wannan yace assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum assalam ina ma malam addu'a Allah ya kara ilimi mai albarka amin sannan a taimaka faɗa mana sukunkun mace ta gari da kuma miji na gari da kuma wani irin wannan ɗai karatu ne wani irin mutum ne ake ba shi aure idan ya zo neman aure dai a tambayin na aure ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni kuma ya halatta uba ya je ya nemo mutumin kirki mumini to ya san mumini sanin sa sai Allah ya zo ya auri shi kuma wani aure ne ya fi kowane albarka a wajen Allah kuma ina son malam ya ba mu shawara a kan ya za a yi mu zama mutanen kirki ta sai ce ba mu da lokaci amma bari mu dunkule ta amsa ɓangare na farko tsibir mace ta gari ko miji na gari waɗannan akwai sifofin da suke alaƙa da mutum shi karancin shi akwai kuma sifofin da suke alaƙa da hulɗarsa da wacce yake so ya aura ɗin ko matarsa da ya aura to amma kafin nan yana da matuƙar muhimmanci mu fahimci cewa shi aure wata alaƙa ce da ake so a gina wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da ita wacce ake sa ran idan Muhammadu da Aisha sun hadu a ƙarƙashin wannan rayuwar auren za su taimaki juna wajen bin Allah za su yi abin da Allah yake so za su taimaki juna wajen cika ma juna burinsu na addini ko na rayuwa za su taimaki juna wajen matsawa gaba a wajen alkhairi, za su taimaki juna wajen samar da zuri'a ta addini zai alfahari da ita, za su samar da al'umma ko zuri'ar da za su bauta ma Allah su kaɗaita Allah a bayan ƙasa. To wannan lemar ko wannan inuwar ita ce ake kafawa ko ake sawa domin a ƙarƙashin ta ma'aurata su shigo cikin rayuwar aure da wannan manufa domin a samu albarkar aure. To in mun fahimci wannan sai mu gane cewa ashe siffofi na farko suna da alaƙa ne da zuciya, tsarkinta, manufarta. Mun gane sannan kuma abin ya zo ɓangaren ɗabi'u na yau da kullum, tunda ita ɗabi'an nan tana da alaƙa ne da abin da yake cikin zuciya sai yake bayyana a ɗabi'unmu na yau da kullum. Ba haka ba, wani yadda za a yi mutum ya zama mai ɗabi'a da ta sha bambam abin da yake cikin zuciyarsa yana da wahala. Ko ya koye wata mata rana za ta bayyana, za a gane. وَمَا يَكُنْ عِنْدِ جِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنَا قَالَهَا تَقْعَى عَلَى النَّاسِ تُؤْلَمِ يَأَنْتَ مَتِنْ يَكَيْدَ وَتَسَبِي أَرْدَيْكِ تَقُوْكَرِمْ قُوِيْوَا لَوْ تَقُوْ بَيْوَتَقُوْ مَتْئِسَا بِيَنَا سَيْعَنْدَانِ كِرِكِنْ كُوْ أَكَسُمْ هَتَا تو أتكيشي ko ya zama mutumin kirki, dai ma'anan mutum ya zama mutumin kirki, ko ya san meye mutumin kirki, ɗauko da gaskiya, girmama juna, martaba juna, sanin manufar da za a yi auren saboda ita. Me yasa za ka yi aure bawan Allah? Ki tambayi kanka wannan tambayar. Tambayar kanka wannan tambayar za ta taimaka wajen ka san irin mamakar da za ka aura. Ita ma mace in ta tafi kanta me yasa za ta yi aure, wannan zai determinin irin namijin da za ta yarda ya aure ta. Ko ba haka ba? Idan ya zamana an haɗin shi domin a taimaki juna a kan alkhairi, ashe za a faɗa ma juna gaskiya kenan. Miji ba zai bari ga gaskiya don ya ta fito daga matar ya ƙi karɓa ba, ko kuma ita ta ƙi karɓar gaskiya ba. To duka waɗannan abubuwan suna taimakawa ta ɓangaren kyautata alaƙar aure, siffantuwa da amana, amana na karabo ta da gidan iyayenta, ita ma ta riƙe maka amanarka a matsayinka na mijinta. Ko ba haka ba? Cikin abin da yake taimakawa shi ne ya za a yi kowa ya ƙudirce a cikin zuciyarsa cewa zan taimaki abokin zamana domin mu ci gaba, mai ya samu ci gaba a rayuwa. Misali yadda ke cewa how can we complete each other, ya za a yi mu taimaki juna wajen cike gibin da yake cikin rayuwarmu. Wannan shi yake kai mu zuwa wata kasa mai muhimmanci, waɗanda ake malamai masana ɗabi'ar ɗan adam suke cewa ɓangaren aure. Suke cewa ka yi ƙoƙari ka auri matar da za ta zama additional brain zuwa ƙwaƙwalwarta, ta tsara in ka aure ta za ta zama mai ƙwaƙwalwa biyu, ita ma mace ta zama mai ƙwaƙwalwa biyu idan ta aure wani. Me ake nufi da ƙwaƙwalwa biyu? Ba wanda yake da ƙwaƙwalwa biyu, kowa ɗaya yake da ita. Amma idan ka samo mata mai hangen nesa, mai basira, mai natsuwa, mai iya ba da shawara, kai ma ka ba da damar ta yi tunani kuma za ka karɓa. To sai zama na tana zaune ana maka tunani, ka ga ka samu wani ƙwaƙwalwa kenan a jiki, ana maka tunani, ana taimaka maka wajen hango abin da yake daidai. Amma ita ce kuma can ba za ta yi wannan ba sai an martaba ta, sai an kimanta ta, sai an nuna cewa ra'ayinta yana da daraja, sannan sai ta producing din tunani mai kyau wanda zai yi amfani. Daga cikin abin da yake siffofin da suke taimakawa a cikin rayuwar aure duka kenan, ba bambance ba tsakanin mata da mazan duka, shi ne kowa ya yarda cewa shari'ar Allah ita ce ta gaba a cikin rayuwar aurenmu. Wannan yana taimakawa wajen samun albarka, kuma yana taimakawa idan an siffanta da wannan siffar tun kafin a shigo rayuwar auren sai ka ga aure ya yi albarka ya yi kyau. Kuma ka nemi matar da za ta yarda da kai a matsayin miji, miji na shari'a ba miji na al'ada ba, miji na shari'a dan mijin al'ada. Duk mijin al'ada da yake da za a yi mata za ta saban miji daga gari zuwa gari, amma mijin shari'a ba shari'a ɗaya take a duk inda yake. So ka kamo mata ka za ta yadda ta bi ka a matsayin miji na shari'a, ka yi mata biyayya tsakani da Allah. Tayar take mata biyayya ba dan kai ba, dan Allah ya ce a yi ma miji biyayya. Ke ma ki auri mijin da zai kyautata miki, zai karrama ki, ya martaba ki, ya daraja ki a matsayinki na matarsa. Bari ka kyautata miki ba din dole ba ne kawai irin kai ba yadda na iya, a'a, ya kyautata miki dan neman yardar Allah, dan Allah ya ce a kyautata ma iyalai. Hasali ma wannan alama ce daga cikin alamomin cikin imani da kyautatuwar addini. Ki samu miji da zai girmama iyayenki, ya ɗauke su a matsayin iyaye, ba a matsayin kawai waɗanda sun yi hatsi da yarsu da aura shi kenan, in alaƙa ta lalace an lalace kenan, babu zumunci, babu abin nan. Ke ma ki shirya martaba iyayen mijinki, ki ɗauke su a matsayin iyayenki tsakani da Allah. Waɗannan wasu ɓangarori ne masu muhimmanci waɗanda suna da yawa, su kansu karatu ne mai tsawo. Ɓangare na biyu yake cewa idan halatta mutum ya je ya nemo mutumin kirki abin nan sosai, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiyyul amin, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnati hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min ilmik wa ma uridu an ashuqqa alayk. Annabi Musa lokacin da ya zo ga Midiyan ba ya haɗu da ƴan mata guda biyu ba, so da ya taimake su ya ba su ruwa, suka koma, sun koma sun faɗa ma mahaifinsu cewa mun haɗu da wani bawan Allah mutumin kirki kaza 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 kaza, suka ba shi shawarar cewa ina ma da za ka ɗauke shi a matsayin yaron gida wanda zai riƙa hidimta maka, ya riƙa kulawa da dabbobi da abubuwan da kake buƙata na rayuwa. Da ya zo Annabi Musa ya zo wajen wannan bawan Allah, sai ya ce mata inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayni, ina bijiro maka da ka nemi auren ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu, ni kuma zan aurar maka da ita bisa sharadin sadaki ya zama na shi ne ya zama za ka yi min aiki na shekara takwas. Shi sadakin babba ne kenan. Amma ya ce in atmamta ashran fa min indik, idan ka cika shekara, in ka cika goma, to wannan daga wajenka ne, ma'ana alkhairi ne da ya zo daga wajen wanda ya san alkhairi. Kuma haka Annabi Musa ɗin ya yi, sai da ya cika shekara goma. Kaga ashe yana da kyau idan ka ce sadaki nawa ne aka ce 100,000, sai ka ƙara da 50, sai ka ƙara da 100 misali, to ga 200,000. Haka ba, abin da ya kamata kenan inda hali. Allah ya samu dace. Shi sadaki yana martaba da daraja idan ba a matsa mashi ne mai bayarwan a ce dole sai kaza ba. To shi kuma idan mutuncinsa da karancinsa sai ya bayyana cewa an ce kaza kuma sai ya ƙara. Wani aure ne ya fi albarka? Auren da aka shige shi da kyakkyawar manufa, aka nemi yardar Allah, kowa ya zo da kyakkyawar manufa, da kyautatawa juna zato, aka bi koyarwar Manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam tun wajen neman auren, wajen auren don wasu auratayya ana cire albarka da ke ciki ne tun wajen neman auren, an yi aikin ashe an saba ma Allah, ta yaya za a samu albarka bayan aure? Lokacin biki an sheke aya, an yi abin da bai kamata ba, yadda za a samu ai tunanin kuma ƴaƴa masu albarka, ko kuma fahimtar juna, ko kuma kyakkyawar alaƙa. Abu na ƙarshe, ya za a yi mutum ya zama mutumin kirki, ya riko da Ƙur'ani da sunnar Manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam, don duk wata siffa ta kirki an ambata a ciki, duk wani tsoratarwa a kan mummunan siffa Allah da manzansa sun bayyana mana daga cikin waɗannan siffofin, tsarkake zuciya daga duk wani datti da wata dauka da take cikinta, girman kai, hasada, kyashin alkhairi ga mutane, jin haushin mutane hakan ba gira ba dalili. Tsabar kan kai wanda yake zai sa mutum ya danna haƙƙin wasu, jiji da kai, nuna tasaita, kaga waɗannan duka suna da alaƙa da zuciya, ɓangaren alaƙar bawa da mahaliccinsa, yin abin da Allah yake so, kusantar Allah, da zarar ka san abin da Allah yake so, to karkai jinkiri wajen aikata shi, san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da koyi da shi a cikin rayuwarka, a cikin kasuwancinka, a cikin jagorancinka, a cikin gidajenmu, a cikin al'amuranmu gaba ɗaya, ƙoƙarin kauce ma tafarkin shaitan da saba ma abin da zuciya take so, wanda yake ya saba ma abin da Allah yake so. Zama da mutanen kirki, da ƙoƙarin koyi da su, da siffantuwa da siffofin mutanen kirki, duka waɗannan wasu ɓangarori ne masu muhimmanci waɗanda suke taimakawa wajen mutum ya zama mutumin kirki. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da siffantuwa da waɗannan siffofin, ya sa mu zama mutanen kirki a duniya da akhira, ya ƙarfafe mu wajen riƙo da gaskiya da ƙoƙarin binta. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Na'am, akramaka Allah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله البتة كما يتمك فار بياني جيا إلى أن بتشيوا. Idan mutum yana so ya rabauta, idan mutum yana so ya hau tudun mun tsira, idan mutum yana so ya dace da alkhairai da albarkar duniya da lahira, to ga hanya. Mecece wannan hanyar? Yuti illaha, ya yi ma Allah biyayya. Wa rasulahu, ko war rasula, ya yi ma manzon tsira sa salama biyayya. Ba ya fi shabaha ya ji tsoron Allah. A kan kurakuransa na jiya da shekaran jiya, ya damu da saban da ya yi ya nemi gafarar Allah. Wa ya taɓihi, sannan ya zama mai taka tantan da tsoron Allah a cikin abin da ya rage na rayuwarsa. To waɗannan siffofin dukkan da suka samu a cikin rayuwar ɗan adam, to tabbas an samu wani kyakkyawan ma'auni da zai tabbatar da cewa da yardar Allah an kama hanyar da za a samu babbar rabo. Wannan ayar har wala yau da ita da ayar da ta gabace ta inna ma kana qawlal mu'minina, suna tabbatar mana da cewa ashe babban ma'aunin imani shine nauyin biyayyarka ga Allah. Babban ma'aunin samun dan Allah sallallahu alaihi wasallam shine a duka ji nauyin biyayyar da kake masa. Saboda ƙaunan nan da kake masa tana farawa ne daga imani da shi, ko ka yarda da shi, ka yi imani da shi. To tunda ka yarda da shi, ka yi imani da shi, shi ya sa kake son shi. To ai dole ne ka yarda kuma ka yi imani da abin da ya faɗa. Shi ya sa ba yadda za a yi mutum ya ce yana son Allah so na gaskiya, sannan ya kasance babu cikakken imani a cikin zuciyarsa. Daidai gwargwadon tawayar da za a samu ta imani, daidai gwargwadon gizawar da za a samu na kan Allah. Shi yasa Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah, ai biqadri imanik biqadri hubbika li barikika wa khaliqika subhanahu wa ta'ala wa biqadri hubbika lirrasuli sallallahu alayhi wa sallam بقدر انقيادك لأوامره واتباع آثاره. لكن يقول لك أن يتكتش أننا نسمى من الرحمة صلى الله عليه وسلم جيدك وبدن يتزاك مسجد إياك رتبون تفرق انسا إنا يدي مي يتي أي مي كوير وانسا إذن تجمع سنينا بيديا وإن نمبان ضرورين فوانا قلاماتي ko wani ma'auni ne daga cikin kyawawan ma'aunai wanda ke tabbatar da cewa yana son annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. جماعة أين أبيتك أنتم بياني ما أبن إرجي سيكتاون سوراروحك تاون بي الله يكتا من ذنبا يا محمد صلى الله عليه وسلم كتب اسمه إن كنتم تحبون الله إن دين جسدنا سن الله فذا أجانا كنا سن الله فاتبعوني كبيني إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتم ألم من سن الله سيدي كتوم سوينسا كما كيما سجيريا فاتبعوني كبيني إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. In kuka haka aka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kace musu in suka haka to yuhibbukum Allah Allah zai kaunace ku Allah ya so ku. To bawan Allah shin ka san ma'anar Allah ya kaunace ka? Kai din nan Muhammad da kake kallo na yanzu a ce Allah yana son ka. Kai ka ai Allah ya tarfa ma kunne na ka nono ya huta garin ka. Allah ya kira ka garin ka kai Allah ya tsaya ma garin ka da dukkan Allah ya ce yana son ka wallahi alazim duk wanda Allah ya taimake shi Allah ya kaunace shi so babu shi babu nadama kuma masoyi ne waliyin Allah. Allah yana son ka sai rage maka bawan Allah duk waye ki ka wallahi Allah yana son ka me rage maka sai matsalar ka ba wai Allah ya ambaci ka ba da Allah ambaci sunan ka a cewa ne a ambaci ka akan alkhairi ka ci akwana kamar ma an zo za a hango ka ba ka riga ka wuce to ballantana Allah mahaliccin sammai da kasai ya so ka bawan Allah kyauta mafi daraja kenan kyauta mafi tsada kenan duk wanda ke ka za ki biyo bayan wannan ne kin ko kyauta aljanna ba ce wannan ba saboda za a ba ki kyautar aljanna ne in an tsada saboda haka za ki biyo bayan kaunar da Allah yake maka fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya so ka shi yasa yana da kyau a cikin addu'a ka rika roƙon Allah ya Allah ina son ka ya Allah ka so ni ma amma kan da zai faɗa haka sai in ka san kana son Allah to kuma ya za a yi kana son Allah ba ta bayyana haka soyayyen a cikin yi masa biyayya haka ne ma wani uslubi ne mai kyau na addu'a in ka roƙon Allah subhanahu wata'ala ya Allah ina son ka Allah ni ma ka so ni tabbani kaza Allah kai mun kaza Allah ina son ka Allah ya ji cewa kana furuci da kaunar ka da san shi so na biyayya gare shi so na mantawa da kowa sai Allah subhanahu wata'ala falaysa tahlu wal hayatu mariratun falaysa turba wal anamu zikamu idza qasa minka al wuddu فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب كما yake cewa inda ka kaunace ni ya Allah ka so ni to haji ban da wata matsala to kowa ne ce ya fushi shi da nima ba ma san yana yi ba kuma inda alaka ta da kai ya Allah ta zama mai kyau to ko da rayuwar tana da kunci ko da babu kayan more ma rayuwa to an yi ina cikin aljannar rayuwa saboda wannan shi yake bani tsananin rayuwa ba kayan alatan da nake rayuwa da su ba wannan shi ya sa bayin Allah na gaba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa ta zahiri ta kunci babu kayan more ma rayuwa amma kuma rayuwar da suka yi rayuwa ce managarciya cikin daɗi da kwanciyar hankali ila jin daɗin da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ta sana ya yi a rayuwarsa inda za a raba mutanen duniya gaba ɗaya to ƙila shi ne jin daɗin da dukkan zukatanmu suke jin daɗi yanzu me yasa saboda ƙarfin imanin da ke saka alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah yake yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum hanyar da zaka bi kenan ai yarda da kai a kaunace ka a gafarta maka zanubanka wannan du'a shine ma'aunin biyayya ma'auni biyayya ga Allah shine kai masa ma'aunin imani shine kai ma Allah biyayya abu tafarkin saka ne mai yarda sa shi kai ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون سأل الله يسمعنا
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة محروفة
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqsamu billahi sun yi rantsuwa iya ƙarshen rantse wadda za su iya yi sun ta rantse suwaye abin dukkan ma'ufatun ala jumlati wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul jumla ce da take da alaƙa da jumlar ayar farko ayar da take magabatar aya wacce a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abinda munafukan nan suke faɗa amma ana cewa ne bayan cewa da suke mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah mun yi biyayya da cikin bayanan da suke faɗa shine kuma wa aqimu billahi bi aymanihim sun yi rantsuwa iyakan ƙarshen rantsuwan da za su iya yi a kan mai suka rantse kuma da wa suka rantse sun rantse da Allah aqimu billahi jahda aymanihim siffar yadda suka rantse jahda aymanihim kalimatun mansubatun ala almasbuhiyya li alfi'l almahdhuf wa hiya fi mahalli ilhad kalma ce da ake mata nasba a harshen Larabci tana fa'idantar da yadda siffar rantsuwar tasu rantsuwar da an kai mata wajen rantsewa an taimaita ta sannan kila har an yi amfani da wani body language daga hannu ko wani abu da yake nuna kansa rantsuwa shine duk da imani in amartahu la yakhrujun idan ka umarce su da cewa su fito a tafi yaƙi za su fito sai Allah ya ce da manzansa ka ce da su la tuqsimu kun la tuqsimu kar ku wahalar da kanku ku yi taran taran sai ta'atun ma'rufa ai an riga an san biyayyar ku biyayyar gaskiya ce ko kuma biyayyar ƙarya to tunda an riga an san cewa biyayyar ta ƙarya ce me yasa za ku wahalar da kanku ku wahalar da shari'a ku yi taran tsuwa inna allaha khabirun bima ta'malun Allah masani ne na abubuwan da zukatanku suke taskancewa wanda kuke bayyana shi a aiki da saba wanda ke tsakanin farcinku da abin da zukatanku suke ɗauke da shi kuma zai bada labari kuma labarin nan ba kawai labari ba a za a yi muku lissafi a kai wannan ita ce fassara ta kai tsaye ga wannan aya sai mu je zuwa fa'idoji da abin da ke da alaƙa da wannan aya mai daraja wa aqsamu billahi jahda aymanihim me yasa suka yi wannan rantsuwa me yasa aka kawo suka kawo maganar cewa ya rasulullahi idan ka umarce mu ku tsayaki za mu fita dalili shine lokacin da aka gayyaci su cewa a je wajen da Allah ya tsama domin ya yanke hukunci suka ce a Allah baran ba sa son hukunci a kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai yanzu an ban kado sirrin su tunda an faɗi munafincin da ke cikin zukatansu na cikin imani to sai suke ji kunya da wannan halin da suke shiga to shi munafiki kullum idan ya faɗi a nan ba zai yarda ba sai ya ƙara kafa wani wata majalisar ko wani tubali na sabon munafinci domin ya wanke munafincin jiya to sai suke fito da sabon dabara sun kaɗi a wajen kai hukunci kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bari su nuna cewa ai suna da wani imani imani shine ya rasulullah sai su zo su ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idan ka gayyace mu kace a je jihadi za mu fito fa za mu bar kiyalan mu za mu bar dukiyar mu za mu bar gidajen mu fito me yasa suka faɗi wannan ai kowa a bar gida a bar kiyalai me shi wahala ko kuwa je wajen annabi sai ne hukunci ne ko wahala kowa a bar gida bar kiyalai shi ko wahala to ya rasulullahi ga wani abin da yafi wahala ma yafi kai hukunci zuwa wajen annabi da mu bar kiyalan mu je jihadi wannan shine dalilin da yasa wannan ayar ta sauka sai Allah subhanahu wataala anan ma sai ya kara bankado sirrin zukatan su sai aka ce la tuqsimu kar ku hular da kanku wajen ransu wannan lafazin na wa aqsimu billahi da imanihim Allah ya ambace shi a Qur'ani a wajaje daban-daban wanda ya siffanta irin yadda munafikai suke rantsuwa sai ya ce jahda imanihim jahda imanihim asali aljahdu a larabci muntaha faka karshen abin da za ka iya yi shine aljahd za ku iya tunawa da hadisin zuwan jibril ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam fa'ani hatta balagha minni aljahd mala'ika jibril sai ya matse mu har sai da kamar ka ce likar jikina ta gama karewa ba abgana iya katafi har shi kenan shine aljahd to su ma munafikan nan in suka tashi rantsuwa har shi suke wace daga nan ba wata rantsuwa da za su kare yi amma abun batun suke rantsuwa a kan karya Allah ya ambaci wannan a cikin fadin sa wa aqsamu billahi ba'da aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون sun yi rantsuwa da shakkan kuwa suke ce idan ayar Allah ta zo za su yi imani sai Allah ya ce wa ma yushurukum annaha idha ja'at la yu'minun kale su da wannan rantsuwar kan da suke wayan su kuma idan ayar ta zo za su yi imani wannan ayar ta yi kama da wannan ayar da Allah ya ambata a nan a suratul nur suke ce idan aka yi musu umarni da su fita su je jihadi za su fita kuma ta lokacin kuke rantsuwa saboda an san cewa ba za ku fita ba duk ƙarya ne misali ba rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ko yawan rantsuwa ba abu ne da ake san shi ba shi yasa da cikin siffofin munafikai akwai yawan rantsuwa a kan ƙarya to kai kuma mumini ba a so ka yawan rantsuwan ko a kan gaskiya ne da ya dalili daga cikin dalilai shi ne an batan sunan Allah subhanahu wa ta'ala ana sa ran duk sanda suka ambaci sunan Allah a ambace shi a kan babban abu ne kunnuwa da sun saurara mai magana suka ji ya yi rantsuwa to ce su gane cewa yana isar da wani babban sako ne gare su amma idan yanzu ya rantse bayan minti ɗaya ƙara rantsewa bayan minti biyu ƙara rantsewa bayan minti uku ƙara rantsewa ya yi yawa abu duka a cikin mu akwai wasu wanda sun saba da yamina lusu ba na rantsuwa na ba sa hararo cewa rantsuwan suke kawai rantsuwa ta magana ha an tashi lafiya wallahi lafiya lau ya gida wallahi lafiya lau ya jama'a wallahi lafiya lau ya al'amura wallahi lafiya lau kira akwai matsala duban ka zo ka rantsa tsakanin Allah sai a ɗauka irin wancan wallahi wallahi ɗin ce saboda ka karka saba da rantsarantsi sun kana rantsewa rantsuwar sai su zama rantsuwa ma'ana ba rantsuwa rantsuwa ake yi kuma za ka yi ta faɗa ka manta ma ka rantse ko kaga ba abin da ya kamata ba ke shi kargar wannan rantsuwar akwai al-yamin al-ghumus sumiyat ghumusan li'annaha tahmisu sahibaha fin-nar mutum ya rantse a kan ƙarya kuma ya rantse da Allah wannan ya yi abin da yake fusata Allah saboda sunan Allah jama'a suna ne mai tsarki zukatan bayan Allah da zaran sun ji sunan Allah zukatan na motsuwa suna karkatuwa saboda an ambaci sunan Allah duk ba idan aka ambaci sunan Allah jama'a tana motsawa motsawa na musulmi wannan yana daga cikin sirrin da yasa aka ce in ka zo yanki hanka ka ambaci sunan Allah duk wannan ya taimaka mata ka kara tunkuto duk wani jinin da ke cuta ka fito da shi waje saboda ta ambaci sunan Allah to sai kuma ka ambaci suna mai daraja akan ƙarya akan abin da ka san ba gaskiya ba ne abin da ya fi wannan muni shi ne mutum ya rantse da Allah a kan ƙarya ya kwato haƙƙin da ba nashi ba ya ce ya ji ya ji ya rantse da Allah a kan ƙarya a haƙƙin kamu wata dukiya ko wani abu na kan ƙarya haƙƙin kuskura ta tukanta da wannan idan mutum ya bari ya shiga wannan da'irar ko ya tukanta da wannan siffa to ya taro mas ma'ana ya taro makansa matsala daga cikin fa'idojin al'akamu a nan idan mutum ya yi rantsuwa ya ce ya rantse ko bai ce ya rantse da Allah ba me ya yi hukuncin rantsuwansa ce ka rantse ya ce na rantse to shi na rantse rantsuwa ne misali mutum ya ce ya rantse wannan rantsuwa ne wannan yana da alaƙa da yanayi bisa cikin Qur'ani akwai inda Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa sun rantse ya ce abin nan ya ambaci rantsuwa amma kuma bai ce sun rantse da Allah ba kaga wannan yana nuna cewa an rantse a inda an san rantsuwa ne da Allah sunan da rantsuwa daga cikin misalan irin wannan akwai fasan Allah subhanahu wataala أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الله يقول أهؤلاء الذين أقسمتم أكثر من أموتا وأن يقول الجنة بكرودة بكرودة سنات شكاء الجنة باكو باسون الزيادة كرنجة الدنيا أكو كرنجة كو تشيء بلا شكاء الجنة با kafin za su shiga aljanna sai Allah ya ce aqsamtum kuka rantse sai dai ya ce a ha'ula'i alladhina aqsamtum billahi rabbika Allah ta'ala a'la wa a'la fa'ida ta gaba yan wacce take da alaƙa da rantsuwa yan kasuwa masu saida kaya su ji tsoron Allah su daina rantsuwa su daina yawan rantsuwa koda a cikin gaskiya ne amma daga cikin matsalar da ake samu yan kasuwa suna daga cikin wanda suka fi yawan rantsuwa wannan ba abu ne mai kyau ba ka zo za ka siyar da abu ka faɗa masa na siyo misali ba zan siyar da ke a kaza a kan kaza a wallahi ba kaza wallahi ni ma ban samo shi a haka ba wallahi kaza wallahi albarka to ai kana kira albarka ne da wannan wallahi wallahi da kake أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن ذات فتاة الخروج أشتم قرآني فتاة ينقو ينا زوى دم أنوني دا يوحي أقوم بسيجة وانا فنقر جهادي دا زوى ياجي أقرآني يازو دا سونا دا بندبا يازو دا سونا كرارك جهانتي جهاد يازو دا قتال nan ya zo da wasu kalmomi ba haka ba daga cikin kalmomin akwai al-khuruj fita kuma akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun law kana 'aradan qariban wa sawlan qasidan lattabi'uka walakin ba'udat 'alayhim ash-shuqqa wa sayahlifunna لو نعم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتدعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ولا سيحلفون ان اردنا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون a cikin sai ya bada labarin cewa suna rantsewa cewa da sun samu dama da sun fita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fita zuwa ina zuwa yaki hakanan Allah subhanahu wataala yace walau aradul khuruja la ajlahu bikatan lakin kariha Allah bi akum tasabbaqum wa qila qulu ma alqaidi da sun yi niyyar fita fita zuwa ina zuwa yaki kaje ce fita anan ina zuwa da ma'anar zuwa yaki hakanan alqurani akan iya siffanta akan ambaci yaki da sunan allifa haduwa idan laqitum alladhina kafaru fa darba alriqab idan kuka da mukafirai to agusa asara wuya ya ayyuha alladhina amanu idza laqitum fikatan fasbutu fadhkuru allaha katiran la'allakum tuflihun ya ayyuha alladhina amanu idza laqitum alladhina kafaru dhikran فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كان لقيتم لقيتم اللقاء عن دواء القرآن عن أنا نفن ياجي لكن ياجي وجه ياجي القرآن ينا كي زوا دا معنى الفرار و يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض انفروا خفافا وثقالا ده ما كمان تجير مؤلنا أين أنا فتاة أبوجي دومن أفتا كلمة الله دومن كتوا ده أبو فنان جعبا دومن كتفا درجر أجين الله سبحانه وتعالى يكي لا تقسموا كركورانتي وانا نحن نتوى كركورانتي ينا زوا ينا دمأنوني ديوان شين أنتي كركورانتي أنهنا تلنسواني amma an ci karanta birran sabbi amfani ana daga ciki wanda kasancewa da rantsu da yaran ibiran tsaye ba sai gara kare rantsu din tsara rantsuwar rantsuwar wani tsarin laifi ne a waje Allah wanda bai da amfani hala fatana alla takuna uhudana la kannaha hala fatana alla tafi to ni mai hikima yake cewa yazo wajen masoyiyarsa amma ita din a wajen ta shi ba masoyi bane ma'ana shine yake tsananin son ta amma shi ta ba ta san shi sai yake cewa hadatlana taran tsaye karkaran tsawa Allah ta kuna uhudana cewa ba za ta saba alƙawarin mu ba ita masoyiyar shi kenan sai yake cewa amma fa annaha halatlana Allah ta fi sai rantsuwar ta rantsuwa ne da cewa ba zan fi ka alƙawari ba ana tana rantsuwa zan aure ka to rantsuwar da take yi ta cewa zan aure ka rantsuwa ne da take cewa zan aure ka kaga ai karshen cika da warwara ce to irin wannan rantsuwan da take fanta san bambanci tsakanin abin da zuciya take dauke da shi shine Allah ya ce la tuqsimu ku bata mu lokaci ku bata mu wani lokaci kar ku bata mu mu'minai lokaci duk rantsuwar da arziki an san cewa fa'atun ma'rufa kada an san irin biyayyan ku ta tsaya ce saboda haka kuran ce ko kuran ce ba a halin ku da yanayin ku cikin abu ne sananne wannan yayi kana da isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum hatta fardakum qul am lam tastaghfir lahum yaghfir Allah lahum bisayn ko kuma ya zamana ma'anar la tuqsimu karkuran tsaye ta'atun ma'rufa ay ta'atun ma'rufatun aula min al-aiman al-kadhiba karkuran tsaye ba rantsuwa ce take bukata a nan ba wanda ake bukata ta'atun ma'rufa biyayya ta gaskiya ita ake bukata karanta ko karanta ya kuka rantsuwanka amma kai biyayya ta gaskiya biyayya gaskiya ta kuka rantsuwa akan ƙarya ko kuma ya zamana abinda ake nufi a nan shine daina shigaltuwa da yawan rantsuwa rantsuwar da ku kuntuwa ba a kan gaskiya kuke yin ta ba a ina ku ku saving energy ku ku koma biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce inna Allaha khabirun bima ta'malun ban sako a nan shine jama'a kowa daga cikinmu ya fahimci cewa abinda ya aikata watan wata rana Allah zai bada labarin aikin da muka aikata karami ne ko babba amma kana nan an tsakanta abubuwan da muke faɗa a babu magana ma yalkibu min kullin illa da dai yanzu ni kalmomin nan da nake tahuwan su misali ana ta rubutawa Allah ya mana gafara fa abin da kake ji za ka rubuta duk abin da kake kuma kunnuwanka za su yi shaida hannunka abin da ya yi zai yi bayani kafarka duka wannan daga cikin inna Allah khabirun masani ne ba abin da ya koyi masa na ayyukanmu to amfanin wannan sanin shine a samu abin da za a yi hisabi da shi wanda kanka za ka yarda cewa abin da aka yi na hisabi a kanka an yi adalci din tun yanzu an faɗa maka cewa ana rubutawa an san abin da kake aikatawa saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi ƙoƙari mu shuka alkhairi mu yi abin da zai faranta mana rai idan mun haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ko mun kankantanta mu yi ƙoƙari mu kauce wa abin da zai haifa mana da fushin Allah subhanahu wa ta'ala mu tsarkake zukatanmu mu siffanta da kyakkyawar shawara alaƙa tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.